الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزود da muke magana biyu ga watan Ramadan muke ciki, wato daren biyu ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 31 ga watan August shekara ta 2008 mun shiga daren Litinin. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, mu ne muku ainihin sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu ne daga kofar gidan Alhaji Muhammad Tata mai kaji, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, gidan da aka fi sani da adreshin number 7 Zobe Road, Muciya Sabon Gari, jihar Kaduna, Najeriya. Dandalin da ya shahara da Nadi Salafiya, wato dandalin Salafiya ko kuma ofishin Albani. Yan uwa masu saurare, a jiya muka fara wani wa'azi na musamman akan matasa, wanda muka sa wa taken wa'azin cewa matasa abokan da'awa. Mun yi bayanai waɗanda muke fatar mai kallonmu da sauraronmu a yanzu ya koma ya saurari waɗannan jeren giyar kasusuwa da na ɗaya da na biyu, domin waɗannan kasusuwan da kake saurare insha Allahu ta'ala su ne za su zama kasusuwa na uku da na huɗu da ikon Allah. Muna masu neman taimako ga Allah sai mu ce, idan baka manta ba, a jiya mun kawo ayoyi na Alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ke tabbata mana da cewa Allah madaukakin sarki ya bada muhimmanci game da matasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada muhimmanci game da matasa. Allah ya ce, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Matasa ne suka yadda da Allah ubangijinsu sai muka ƙara musu shiriya. Jama'a, babu wasu jinsin jama'a da Allah ya dunkule su a cikin Alƙur'ani ya bayyana wannan irin mantiba, wannan irin daraja, in ba matasa ba. Ba inda Allah ya ce tsofaffi ne, ba inda Allah ya ce malamai ne, ba inda Allah ya ce mata ne, ba inda Allah ya ce ƴan kasuwa ne, amma akwai inda Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sannan har wa yau Allah madaukakin sarki a cikin iyawar shi a dai cikin wannan sura ta Kahf ya bayyana cewa warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Allah yace haka muka karfafa zuciyarsu lokacin da suka yi tsayin daka a gaban jabberin sarki, suka ce mishi, ubangijinmu shi ne mahaliccin sammai da ƙasa, fau, ba za mu bauta wa wani Allah in ba shi ba. Amma da kan sai suka koma suka ce, laqad qulna idhan shatata, sai dai falallai mun sharota, domin wannan babbar magana ce. Sarkin da ke da'awar allantaka, ka tsaya a gaban shi ido da ido ka ce ba wai shi ba, kowa ma ba za ka bauta wa ba sai Allah da ya halicci sammai da ƙasa. Amma ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa, wato kalma ta gaskiya ita ce wadda ka iya tsayuwa a gaban azzalimin sarki ka faɗe ta. Ka tsaya a gaban azzalimin sarki ka faɗi gaskiya, to wannan kalma ce wadda ta kai matuƙa da wajen daraja a wurin Allah madaukakin sarki. Bayan wannan muka kawo hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito, wanda wani matsafi daga cikin matsafan wani sarki daga cikin sarakunan gargajiya da ya ga tsufa ya taho mishi yake tsoron kada ya mutu wannan ilimi na tsafi ya ƙare, ya nemi cewa a aiko mishi da matashi wanda zai koya wa ilimi na tsafi ba dan kuma ba dan ya samu magaji. Wannan hadisi mun karanta shi baki ɗayan shi a jiya. Abu ɗaya ya rage wanda yake muka rage ba mai bayani ba dangane da hadisin saboda takaitawa shine nake so in yi mana matashiya akan shi a yau. Shine a farko da na fara kawo hadisin nace sakamakon wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ne dangane da abinda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin suratul buruj da Allah yace was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud sai yace qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladhina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bayan Allah ya yi rantsuwa da sama da baiwa da ya mata na taurari iri-iri, Allah madaukakin sarki ya bayyana jawabin rantsuwar tashi sai ya ce qutila ashabul ukhdud, an tsine wa waɗanda suka haƙa ramummuka a bakin titina suna binne mu'minai a ciki. Kun ga alaƙar hadisin da muka karanta da kuma aya, yayin da aka ce sarki ya yi ƙoƙarin kashe wannan yaro ya kasa, yaro ya bashi hanyar da zai biya kashe shi. A wannan lokaci kuma baki ɗaya sai jama'ar gari suka yi imani, aka je a gaya wa sarki cewa jama'ar gari gaba ɗaya sun yi imani sun musulunta. Sai sarki ya ce to abi a haƙa ramuka gaba ɗayan kowane titi, a fito da duk mutanen da suka yi imani, dukkan wanda aka nemi yayi rudda yaki, to a ainihin tunkuɗa shi cikin wannan rami wanda aka tu aka ainihin hura wuta a cikin shi. To abin takeici a nan shi ne an rinka tura waɗannan mutane ana kashe su, suna samun darajar shahada, amma takeicin da muke bayyanawa wannan bai sa sarki ya saduda ba. To har shi ne Allah yake cewa qutila ashabul ukhdud, an tsine wa wannan sarki da shi da jama'ar shi waɗanda suka haƙa waɗannan ramuka suka kunna wuta suke tunkuɗa mu'minai a ciki. Amma sai Allah ya ce wa ma naqamu minhum, waɗannan mu'minan fa ba wani abu ne suka yi musu ba, su waɗannan sarakuna da waɗannan fadawa da waɗannan mutane da ke azabtar da mu'minan ba akan komai suke azabtar da su ba, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, sai dai sun yarda da Allah wanda yake buwayayyen sarki wanda yabo da godiya suka tabbata gare shi. Jama'a mun gane wannan ayar babu shakka tana bayyana cewa mutumin duk da ya fitini wani akan wancan ya tsaya akan addini, to babu shakka yana fuskantar hadari mafi girma a nan duniya, shine ne tsinuwar Allah. Kujin da Allah yake qutila ashabul ukhdud, an tsine wa mutanen da suka haƙa ramummuka suna kashe mu'minai maza da mata, me suka yi musu, wa ma naqamu minhum, ba suna tuhumar su da komai bane illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, laifin nasu shine sun yi imani da Allah wanda yake buwayayyen sarki wanda ya cancanci aya ba mushi, alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi, Allah wanda yake da mallakar samai da ƙasa, wallahu ala kulli shay'in shahid, wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah yana shaidawa yana gani akan duk abin da ake yi mu'mini. Wannan ƙarshen aya jama'a yana da ban firgici kwarai da gaske, domin wanda ke ganin ya kashe mu'minai ko ya kashe mu'mini yana ganin ba a ganshi ba ya sha, to Allah ya tuna asirin shi tun anan duniya yana cewa wallahu ala kulli shay'in shahid, ai Allah yana halarta akan komai. Jama'a kuna fahimtar alaƙar wannan aya da waƙe inda mu'minan duniya suke a ciki a yau inda aka ballabe su? Yau duk duniya inda kaji ana kashewa mai sallah ne,
duk wanda kaji ana rusa gidan shi musulmi ne, wanda kaji ana kore shi musulmi ne. Yau duk inda aka nuna a wata tashar talabijin wata mata tana tashi ga uku ta lalace, musulma ce. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, babu abinda kafirai ke tuhumar muminai da shi sai me, idan sun yi imani da Allah, Allah da yake buwayeyen sarki kuma wanda ya cancanta a yabawa. Amma sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in shahidun, sai dai kuma Allah yana halarce, yana nan, yana ji, yana gani akan duk abin da ake wa muminai. Sai ya ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati, lallai waɗanda suka gallabi muminai maza da mata summa lam yatubu, sannan ba su tuba ba, falahum azabu jahannam. Kun ji atan an ce Allah ya tsine musu albarka, anan kuma sai yake cewa lallai waɗanda suka gallabi muminai, suka matsawa muminai, suna da azabar jahannama a ranar lahira. Sannan sai kuma yace walahum azabul hariq, kuma suna da azaba ta gobara, domin azabar gobara kuma tafi azabar wutar jahannama. Inda zaka gane ko a nan duniya azabar gobara tafi azabar kowace irin wuta, domin duk wata wuta da za a ce za a saka ka a ciki, mai yiwa za a saka ka ne kana ji kana gani. Azabar gobara ko mai yiwa kana kwance kana bacci za ta zo ta tashe ka bacci a cikin firgiti, ka rasa idda za ka fita kuma ta cinye ka. Ka kaddara ai maka irin wannan kuma a cikin wutar jahannama, a cikin wutar jahannama kuma ai maka gobara, wato gobarar jahannama ta fi jahannama bala'i. Innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq, lalle waɗanda suka gallabi muminai, suka kuntata wa muminai bayan tsinuwar Allah, to akwai azabar jahannama kuma akwai azabar gobara. Jama'a, waɗannan ayoyi da wancan hadisi da muka karanta a jiya sun zo ne don su fassara junansu, su ba da labarin waɗannan mutane da suka yi wannan fajirci. Amma kar ku yi mamaki, waɗannan mutanen fa asalinsu mutane ne masu da'awar cewa suna bin addinin Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Suka lalace, suka zama sarakunan gargajiya, suka ɗibo tsafi, kamar yadda yanzu aka ga mafi yawancin sarakunan gargajiya matsafa ne, suna da kuma matsafa tattare da su. Kamar yadda zaka ga mafi yawancin reverend fathers, the pastors, the bishops, da mafi yawancin kristocin yau za ga suna harka da tsafi, suna harka da abubuwan da suke da alaka da duba da makamantansu. Wai ce Bature baya duba, ƙarya ne. Wai ce Bature baya tsafi, ƙarya ne. Duk suna yi. Idan kun fahimci waɗannan abubuwan da kyau jama'a, za ku gane tushen wannan shahada da mutanen garin nan suka samu sakamakon waye, sakamakon wani matashi ne. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, na ɗaya kenan. Na biyu, juyin juya halin da ya faru a wannan garin ya faru ta hanyar waye? Ya faru ta hanyar wannan matashi ne. Don haka matasa ko kayan aiki ne, ko abokan aiki ne, ko abokan tafiya ne, da ku muke, ku ne namu, ku ne na hannun damanmu. To yayin da maƙiyanmu suka hasasa, suka gane irin wannan muhimmanci da kuke da shi a wurinmu, suka gane irin wannan muhimmanci da muka ɗauke ku, da irin wannan matsayi da addinin musulunci ya baku a Ƙur'ani, da irin wannan matsayi da hadisai suka bayyana, to sai suka gane cewa babu shakka, nakasa matasa to nakasa da'awa ce, nakasa matasa nakasa masu da'awa ce, nakasa matasa gugurguza addinin musulunci ne da rayuwa. Amma ku ji wani hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito, a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ishara zuwa ga matashi yayi wa kanshi wani abun alheri a yanzu dan ya tsinci wannan abun alherin a gaba. Ma'ana matashi mustaqbalin shi, future, rayuwar shi ta gaba, ta tattaru ga abin da ya tattalawa kansa a wannan hali da yake na matashi. Shin me muke nufi da matashi ne tun maganganun da muke jiya har zuwa wanda za mu yi a yau? Abin da muke nufi da matashi shine abin da Bature yake kira teenager ko youth, wanda ya kai daga shekara 15 har zuwa ya kusanci shekaru 40. Waɗannan mutane su ake kira matasa, wanda duk ya kai shekara 40 to ya fita daga cikin ainihin matasantaka, ya shiga cikin gangara. Saboda Allah cewa yake hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbahu wa aslih li fi dhurriyyati. Kaga har yana da dhurriya. Allah madaukakin sarki yace har sai dan adam ya kai shekara 40 ya cika ya kasaita, ma'ana ya gama kaiwa kululuwar rayuwa kenan. Duk wanda ya kai shekara 40 to ya gama kure matasantaka, ya gama tashi sai kuma sauka. Shine yace hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanata, har sai ya balaga ya kasaita ya rika ya kai dan shekara 40 sai kuma sai ka ji ya fara addu'a yana cewa Allah ka taimake ni in gode wa ni'imar da kai mini, Allah madaukakin sarki ka taimake ni in gode wa abin da iyayena da kakanni suka yi mini, ya Allah madaukakin sarki ka taimake ni yadda zan ainihin wato ka albarkaci zurriyata. Ma'ana yanzu kaga yewa kansa addu'a, yewa iyaye addu'a, yewa ƴaƴa da jikoki addu'a, to rayuwata ta ho ƙarshe kenan, kuma alamar rayuwata yayi kyau kenan. Ina fatar an gane. Idan kun fahimci wannan da kyau, to za ku gane wannan wasiyar da nake ishara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani matashi, to lacca ce mai zaman kanta wadda wata rana zan kira zuwa ga wannan lacca, kuma taken lacciyar za ta zama wasiyar manzon tsira ga Abdullahi dan Abbas. Wani matashi ne mai suna Abdullahi dan Abbas, sabda aka haife shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo shi ya mushi hudu ba a cikin Ka'aba, manzon Allah ya sa mushi sunan mahaifin shi wato Abdullahi, domin shi wannan yaron wan mahaifin manzon Allah ne ya haife shi mai suna Al-Abbas. A lokacin shi Abbas din bai musulunta ba, amma yana da sassaucin hali, sai ya miƙo dan zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda jama'a ko kafirai sun san manzon Allah dan albarka ne, dan haka sai ya taho neman tabarrukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya shigar da wannan yaro cikin Ka'aba, yayi mishi huduba, yayi mishi addu'a, ya tofa mishi, yayi mishi fatan alheri. Yaron nan ya girma kullun yana makala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yaro ya zama mai biyayya, mai ladabi, mai kwadayin ilimi, har ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mishi addu'a, yana Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu at-ta'wila, Allah ka sanar da shi ilimin addini, Allah ka bashi ilimi dangane da fassara Al-Qur'ani. Abdullahi dan Abbasin kenan, hadarul umma, babban malamin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ji abin da manzon Allah ya ce mishi, ya gulamu inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Yace ya kai yaro, zan ainihin fada maka wasu maganganu waɗanda ina fatar Allah ya amfanar da kai da su. Magana farko ita ce ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah, Allah zai kula da kai. Ba zan tsawaita mana komai game da hadisin nan ba, domin lacca ce nake da ita mai zaman kanta ta kwana guda ko kwana biyu akan wannan hadisin, saboda ku gane cewa wa'azozi dangane da matasa fanni yake dauka. Ihfazillaha yahfazka, ya kai matashi, ya kai yaro, ya kai mai sabon jini, ka kula da Allah, Allah zai kula da kai. Yanzu da kake da karfin mazakuntaka, to kai aure, shine ka kula da Allah game da haƙƙin wannan karfin mazakuntaka taka. Yahfazka, sai Allah ya tsare ka daga zinubi, Allah ya tsare ka daga zina, Allah ya tsare ka daga cutar kanjamau, Allah ya tsare ka daga mutuwa ta hanyar lalata, Allah ya tsare ka daga azabtuwa da wutar jahannama a ranar alkiyama. Haka ce ma matashiya, ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah zai kiyaye ka. Al-Imam At-Tabari babban malami ne daga cikin malaman tafsiri, ya tsufa ya kai shekara 120, amma yaje zai haura wani rami sai nada kafa wandan shi sai tsalle sai dirga shekara shi 120. Dalibai suka ce Allah gafarta malam, ka manyanta irin wannan tsalle, ai bai kamace ka ba. Sai ya miƙe hannayen shi haka yace, ko gan ne shekara ta 120, amma lafiya ta zanzan nake ji na kamar dan shekara 20. Me yasa? Sai yace waɗannan gaboi mun kiyaye wa Allah su, muna matasa, dan haka Allah ya kiyaye mana su bayan mun tsufa. Yanzu matashi nawa ne zaka gan shi dan shekara 25 ya lalace, ya zama wani Jomo Kenyatta, ya lalace, ya sofa ne kamar muzuru, bai samu abinci ba. Za ga yana tafiya kwankwasan shi kadangan haka yake tafiya. Saboda me? Ya sha kaza, ya tsotsi kaza, ya yi zina, ya yi luwaɗi, ya ci haramun, ya yi duk wata barna. Gaba ɗaya waɗannan abubuwan sun dawo sun faso a jikin shi. Jama'ar musulmi, matasa, ku ji wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ihfazillaha yahfazka. Sai yace ihfazillaha, ya kai matashi ka kula da Allah, tajidhu tujahak, zaka same shi a nan gaba. Tsakaninka da Allah kana kula da salloli biyar, ga azumin Ramadan ya kama, kana azumi. Tsakaninka da Allah kana biyayya iyaye. Tsakaninka da Allah yaushe rabanka da karatun Alkur'ani? Shin wai ma ka iya karatun Alkur'ani? Aya nawa ko sura nawa ko izu nawa ka haddace? Tsakaninka da Allah idan ka wayi gari gobe ka mutu, aka sanya ka a kabari, aka ce wa ma amaluka, menene aikin ka? Manzo Allah yace in mu'mini ne sai yace qara'atu kitaballahi, na karanta littafin Allah. Fa amantu bihi, na yadda da shi. Wattaba'tuhu, kuma na bi shi. Sai a juya da shi cikin kabari ya kalli hannun hagu da shi, sai ga wutar jahannama tana zababbaka tana cin junanta. Sai ya tsalle ya ja baya, sai a ce Allah ya soka. Juya dama sai ya hangi aljanna, sai a ce kaga da'id da aka nuna maka din nan gidan wuta, nan ne mazauninka. Amma yanzu saboda imaninka da Allah, imaninka da manzon Allah, imaninka da Alkur'ani, aiki da Kur'ani da kake, Allah ya sauya maka daga gidan wuta, ka dawo gidan aljanna. Tsakaninka da Allah, in ka je kabari aka tambaye ka me aikinka, ba a ƙarya a lahira jama'a. In ka ce musu kai dan wasan sunuka ne, a'a, kai ne kake buga 16, kai ne gola, kai ne coach din anguwarku, a kabari ka ce musu haka, domin abin da za su tambaye ka wa ma amaluka, menene aikinka, ba a ƙarya a lahira. Shin kana rayuwa ne don ka bautawa Allah, ko kuwa kana bautawa Allah ne kawai don ka samu rayuwa? Shi dan adam da aljani an yi shi ne ya rayu don ya bautawa Allah. Duk abin da yake a duniya yana ne don ya taimake shi ya bautawa Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ibada aka halicci dan adam da aljan. To yayin da dan adam ya sakaci wani abu ya rinjaye shi wanda ba ibada ba, in sai je kabari aka tambaye shi wa ma amaluka, wannan abin zai fadi. Jama'a, yanzu ba abin takeici bane a ce ga mu mun zauna nan muna karatun Alkur'ani, muna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi sallar tarawihi, an wuni da azumi, amma wasu ƴaƴan musulmi yanzu suna can wurin kallon kwallo. Kuma za a iya wayar gari gobe ɗaya daga cikin su ya rasu, ba fa za a tafi wurin Pele ba, ba za a tafi wurin coach ba, ba za a tafi wurin uban kungiyar kwallo ba wanda yake sai musu jersey, a ce zo yi mai sallah. Wurin wa za a taho? Liman. Matasa, ku tsaya ku yi tunani, idan kuka lalace al'umma ta lalace. Maganan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi, ishara ce yake dan rayuwa ta gyaru. Ihfazillaha yanzu ka kula da Allah sanda kake matashi tajidhu tujahak zaka samu Allah a gaba sanda rayuwa ta rikice maka sanda Allah yake cewa hatta idza balagha ashuddahu la sanda Allah madaukakin sarki yake cewa wato arzalul umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a zaka wayi gari ka tsufa ilimi ya kare kudi su kare kyau ya kare rangwada komai naka wayi gari ya kare ka koma makaskanciyar rayuwa a wannan lokacin babu wanda yake iya kula da kai sewa sai Allah madaukakin sarki jama'a akwai abin mamaki kwarai da gaske abin da ya faru a kasar Makka yara ubansu ya tsufa saboda tsufa sai kamar ya samu taɓuwar hankali sai suka dauke sai suka kai shi gidan tsofaffi kawai wai su ba za su iya wahala da ubansu ba wannan kawai sai Allah cikin iyawar shi sai dattijan nan sai dawo cikin hayyacin shi an kai shi gidan tsofaffi da suka je gidan tsofaffin kun san me suka ce sai suka ce ga wani tsoho mun tsinta a bakin hanya yana watan galiriya ubansu ne da ya haife su yana watsakewa kai sai aka je da ya Jabir ya Muhammad yana kiran sunayen ƴaƴan ana cewa waɗannan su ce ƴaƴan shi ne nan da ya bada address shi aka je aka lalubo shi sai aka ga waɗannan da suka kawo shi ne suka ce ya bata ne sun tsinto shi ashe ƴaƴan shi ne kalmar da ya bude baki ya ce Allah ya yi muku kamar yadda kuka yi mini dalilin da yasa na kawo wannan magana dalili ɗaya ne shine sadda ka tsufa kowa baya yi da kai sewa sai Allah to in ka manta da Allah kana kuruciya sadda ka tsufa ma Allah bai manta da kai dan haka ihfazillaha tajidhu tujahak ka kula da Allah zaka samu Allah a gaba yanzu dan Allah waye zai ce tsoffi dattawa irin su Abubakar gumi ba su samu alƙawarin Allah ba bayan sun tsufa sun samu amma dan Allah a tarihin Abubakar gumi an taɓa faɗin cewa ya je silima an taɓa faɗin cewa Abubakar gumi ya buga ƙwallo an taɓa cewa Abubakar gumi ya yi kaza abinda muka karanta a tarihin shi cewa akai wani yaro ne kullun sai a ganshi da risala zai tafi dauko karatu har sai dattawa suna ce mai wai kai so kake ka zama alkali Allahu akbar ashe sun fadi a kullun yan amin sai waye gari ba wai alkali ba sai da ya zama alkalin alkalai shugaban alkalai kenan na jihohin arewa the grand cadi rayuwa ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba ta yi kyau amma je kaka dubi sa'o'in shi kai Abubakar gumi Allah gafarta mai yana dab da zai rasu aka dauke su hoto shi da kanin shi in kaga kanin sai ka ce baban shi ne sai da shi kanin ba malami bane babu yadda zaka yi wa Allah hidima kana saurayi Allah ba zai baka pension da gratuity ba in ka tsufa dan ko railway da NTC suna bayarwa balle Allah haka ne ko ba haka ba haka ne wallahi in kai wa Allah hidima kana da kuruciya ka girma sai ka ci gratuitin Allah sai ka ci pension Allah Allah zai barka da lafiya Allah zai barka da imani Allah zai barka da kuzari da nishadi baka cikin damuwa saboda haka matasa idan kuka lalata rayuwarku wato kun cuci kanku kun cuce mu kuma kun cuci al'umma kuma kun ci amanar da Allah madaukakin sarki ya baku dan haka lafiyar waɗannan gabobi ta daina zuga ka kana yin abin da zuciyarka take riya maka domin ita zuciya baki ɗaya sharri take umarni da shi Allah ce waye innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahim rabbi zuciya umarni take da mugun abu sai dai zuciyar da Allah ya ji kanta sai zuciyar da Allah ya tsare ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da wannan saurayi wasiya yana cewa idza sa'alta fas'alillah duk sanda baka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan kuma zaka nemi taimako nema wurin Allah wannan iya abin da zan kawo mana a hadisin kenan wannan irin ainihin wato kula da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta kai ya bayyana mana sirrin matasa lalatattu da kuma sirrin matasa nagari cewa duk inda kaga wani lalataccen matashi to shine ya jawo wa kanshi lalata da lalacewa Allah bai yi shi lalatacce ba kuma Allah bai yi shi dan ya lalace ba a idda hadisi yazo sahihi a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantijul bahimatul bahimatal jam'a wa hal tahissuna fiha min jad'a la manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowane da ana haihuwa shi ne da kyakkyawan tunani da farar zuciya da hasken tunani yadda da zarar ya girma idan wani abu bai zo ya lalata shi ba idan bai saka kanshi a lalata ba to zai tabbata a mutumin kirki sai dai in yi rashin sa'a iyayen shi Yahudawa ne sai su mai da shi Yahudi in yi rashin sa'a iyayen shi ɗan mishan ne sai su mai da shi Krista in yi rashin sa'a iyayen shi Maguzawa ne sai su mai da shi ba Maguje sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga misali yace kamar yadda tinkiya take haifiyar ɗa lafiyayye tinkiyan ta tashi haihuwa za ta haifi ɗan ta lafiyayye sai ya ce ka taɓa ganin tinkiya ta haifi ɗa da tsagaggen kunne a'a duk inda kaga tinkiya da tsagaggen kunne bayan an haife shi ne aka tsaga kunnen ka taɓa ganin agwagwa da tsagaggiyar kafa a'a duk inda kaga agwagwa da tsagaggiyar kafa bayan an haife ta ne aka tsaga mata dan haka duk inda kaga saurayi ya lalace wannan lalacin ya zo mishi ne daga baya amma Allah bai yi shi dan ya lalace ba to wannan kenan yayin da maƙiyanmu suka hasaso irin wannan daraja da matsayi da Al-Qur'ani ya baiwa matasa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya baiwa matasa malaman musulunci suka bada kula ta musamman ga matasa na kididdige hudubobin Arafa wanda limamin Arafa yake duk shekara sai ya ware wuri na musamman yayi kira ga matasa bare da yazo daidai kalmar da zai kira ga matasa sai da ya fashe da kuka yace ya shababal islam ya ku matasan musulmi ya sake cewa ya ku matasan musulmi yace ya ku matasan musulmi maƙiyan musulmai da ku makamai akan mu ku ji tsoron Allah akan mu kar ku ci amanan mu ku ne guzurin mu na nan gaba da ku muke alfahari idan al'umma ta lalace ta hanyar matasa to mustakabalin ta ya lalace sai rushe da kuka yana kan minbarin Arafa minbari mafi daraja a duniya baki daya yayin da maƙiyanmu suka hasashi irin wannan sai suka ga cewa to lallai ne duk hanyar da za su bi to su kullo domin su fatattaka matasa su lalata su wanda in sun lalata su to waɗannan matasa za su lalata musu abin da ya rage na ainihin nagarta da ke cikin musulunci su lalata ta to don haka mu kuma masu da'awa masu wa'azi masu karantarwa kullum ba za mu sassauci ba dangane da fadakar da matasa game da wannan hadari yayin da jiya muka nuna darajar ku ku matasa muka nuna matsayin ku muka nuna bukatar da muke da ku to a yau kuma kokarin da za mu shine za mu fadakar da ku dangane da cewa maƙiyanmu suna so su rusa mu amma sai suka biyo ta hanyar ku wannan hanya da suka biyo sun yi nazari ne a irin yadda akai ba ta kashi da su lokacin da suka shigo kasashen musulunci irin kasashen Morocco kasashen Misra kasashen Libya kasashen Jazair Algeria da makamantansu lokacin da turawan mulkin mallaka suka shigo waɗannan kasashe har da wannan ƙasa tamu da aka sani yau Nigeria wanda wannan munafikin suna Nigeria ba mu amince da shi ba sunan kasar shine daular Uthmaniyya domin Uthman ibn Muhammad ibn Uthman ibn Saudi shine ya kafa wannan kasar a yadda take kasa a yanzu wannan munafikin suna da matar gwamnati lugga ta sa suna ne aka sashi kawai dan a cimma wata manufa wadda a ƙarshen wannan wa'azi nawa zan zo in fadi insha Allah ta'ala a yau amma hakika ne wannan kasa tamu sunanta daula Uthmaniyya gwamnati ce ta dan fodiyo a tsari irin tsarin da aka san gwamnati tun daga zamanin Umar, wanda Umar shine mutumin da ya fara kafa gwamnati wadda take dauke da ministoci da ministries da permanent secretaries da parastatals da commission da commissioners da makamantansu. Sayyidina Umar ya fara kafawa wannan yanki namu bai taba ganin gwamnati irin wannan ba sai a lokacin Uthman dan Fodio. Ka karanta littafin shi mai suna Bayanu Wujubil Hijrati ala al-Ibad wa Wujub Nasb al-Imam wa Iqamat al-Jihad. Ka karanta littafin Diyaul Umara na babban kanin shi Abdullahi dan Fodio. Jama'a, hakikanin al'amari munafunci na akai mu cimma wasu bukatu shi yake aka tattaro wannan yanki namu da wasu yankoki aka hada aka kira su da wannan mummunan suna, wanda babu abin da ya haifar mana mu musulmi sai sharri. Kuma babu shakka abinda muke fata Allah ya wargaza wannan tsari ya dawo mana da wancan tsari wanda malamin musulunci babban waliyin Allah mujaddidin musulunci baban Muhammadu Uthman dan Muhammadu dan Fodio Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Jama'ar musulmi, yayin da Turawan mulkin mallaka suka shigo waɗannan irin ƙasashe namu, sai suka ga ƙasashe ne waɗanda ke cike da albarka, ƙasashe ne masu cike da ilimi. Misali, Bature ya shigo wannan ƙasa tamu, ya zo ya ainihin shigo ta yammacin ƙasar ko kuma ta kudancin ƙasar ko ta teku, wato wanda aka fi sani da kudu, sai zo ya samu mutane baƙaƙen jahilai, rayuwarsu ɗaya da rayuwar jakuna da karnuka, ba su da wani mulki da suke tafi a kai. Don haka da ya zo sai ya applying abin da ya kira direct rule, wato yan mulke su kai tsaye, domin duk inda ka je ka samu yan tsaki ba ka da wata matsala, tattare su za ka yi a kwando ko aljihun kama ka zuba su za ka tafi da su. Amma za ka samu zakaru ne ka zuba su a aljihu. To yayin da ya gangaro ya tsallako kogin kwara, sai zo ya samu wani tsari wanda bai taba gani ba, don haka sai ya zama arewacin kasar ba zai zaune gare shi ba, sai ya koma Lakwaje sai ya kafa Dabashi, sai ya kawo abin da ya kira da indirect rule, wato mulkin da ba na kai tsaye ba, mulkin Sarika Noke. Yana bayan gari, yana mulkar sarakuna, sarakunan kuma suna mulkar shi, suna mulkar mutane, har ya zama shigowa cikin gari ta nemi shi matsala. A wannan lokaci ne ake wa Bature kirari da cewa nasara asarar duniya, nasara man ta salla, mai dubin sani ba salla, kana tsoron yaran gari, manyan gari suna tsoron ka. Ma'ana yana shigowa daga jeren wando. A lokacin ba a saba ganin ƙato daga jeren wando a wannan ƙasar tamu ba, don haka da ya shigo cikin gari sai yara su fara tonan shi, suna tsunkunin cinye shi, yana ja baya, yana gudu, yana jin tsoro. Shi yana tsoron yaran gari, su kuma sarakunan gari suna tsoron shi. Shine Bahaushe yake mishi wannan kirari, kana tsoron yaran gari, manyan gari suna tsoron ka, nasara man ta salla. To da tafiya ta tafiya, an samu wani abun mamaki. Wani baturen mulkin mallaka yana yawo a cikin birnin Kano, sai ya je sai ya ga wani malami al-ramma ne masarin Al-Qur'ani, ya rubuta Al-Qur'anin shi, ya biya shashen yashi, yana jiran ya gama bushewa ya harhada. Malamin yana zaune daga shi sai ya shara sai bante, dan lokacin ma ba wando suke sawa ba. Bature yace menene wannan? Aka ce mishi wannan Qur'ani ne. Yace wannan Al-Qur'anin nan daga ina ne shi wannan ainihin, wato marubucin shi ya samo shi, ma'ana ina ne source din, daga ina ya kwafo shi, domin duk abin da ka gani rubutacce ai ba a gano ina ne aka kwafo shi ko, sai ka ce mishi ai daga kanshi yake, da kayan rubuta, da kayan rubuta. Sai kira wannan malami, aka samo mai tafinta sai mishi interview. Yanzu wannan littafin daga ina kake kwafowa sanda kake rubutawa? Sai ya ce babu daga inda yake kwafowa. Sai ce yana son a ce wa malamin ya rubuta mai shafi guda na irin wannan rubutun da kaya gani. Sai malamin ya ɗauko ainihin takarda fara kwal, ya ya dauko tawar da shi ya karkade sai ya fara rubuta alqur'ani da ka ya zauna kuma ya dauko jartawar da shi ya rangade shi da wasali fas wannan bature sai ya tashi ran nan bai kwana a Kano ba sai ya koma lakwaje ya je ya samu ainihin gwamnatin Lugga yace ahir kar a sake a karantar da mutanen yankin arewacin kasar nan in aka karantar da su to za su zama hadari gare mu domin suna da wani ilimi wanda da ka suke rubuta shi don muka hada musu da namu to za su zama matsala wannan shi yasa aka jinkirta sai bayan wajen shekara 20 ana karantar da ilimin bature a kudancin kasar nan sannan aka zo aka fara karantar da mutanen mu shi ma da aka zo sai aka fara abin a wulakance a kasa ake rubuta musu ABCD ka je ka samu documentation din yana nan a tashar talabijin ta Kaduna zaka ga a kasa ake rubuta musu ABCD amma ana rubutawa sai su share har sun haddace zaka ce kaga irin abin da ake tsoron a kasan ma sun haddace balle inda an ya allo wannan irin abubuwan da turawa suka zo suka gani tattare da mu to sai suka ga abin da yafi komai sauki shine su rugurguza wannan tsari anan kasar mu dai ga irin yadda suka bullowa abin sarkin musulmi na karshe da suka samu a wannan kasa jama'a da suka ainihin taso shi a gaba sai gudun hijira sai wajen kasashen Gombe da wajen kasashen Gombe dan suka je suka hada da wasu miyagun sarakuna na gargajiya aka je aka bada sirrin makoyar wannan sarki da shi da jama'ar shi aka je aka sa bindiga aka bi aka harbe su wanda sakamakon wannan harbewa ta su ya kai kenan an rusa gwamnatin karshe ta dan fodiyo khilafar musulunci wanda amirul mu'mininan ta sarkin musulmi amirul mu'minin at-tahir yake shugabanci a wannan lokaci da aka yi waɗannan shine aka fara diban waɗanda bature ya kira the traditional rulers sarakunan gargajiya ya biya ainihin nan nada su a duk inda suke ya cire kasashe na ainihin musulunci to amma a cikin hakan din kuma akwai wasu wurare waɗanda farkon zuwan bature bai samu matsala da su ba amma da tafiya ta tafiya sai ya samu matsala da su kamar Gumel kamar Katsina kamar Zazzau kasar Gumel da farko bature bai samu matsala da su ba haka kasar Zakzak nan da muke haka kasar Katsina duk bature bai samu matsala a halin farko ba amma da tafiya ta tafiya Bature ya nemi a bashi fili ya gina coci a cikin garin Zaria. A lokacin nan sarkin Zazzau da ke kan mulki sunan shi Alu dan Sidi 1914 sai ya ce ba za ta yiwu ba. Kasar Zazzau kasa ce ta musulunci. Dan haka ba zai yiwu a ce ga coci a cikin garin Zaria ba kuma ga masallacin Juma'a yace musulunci bai yarda da haka ba. A 1914 wannan ya ja aka tumbuke shi aka dauke shi aka kai shi na kwajaccen aka yi mai gida aka wulakanta shi aka kaskanta shi anan ya mutu so da dama na sha baku tarihin shi cewa yanzu saboda wulakanci shara ake zubawa akan kabarin shi sarkin Zazzau Alu dan Sidi sarkin Gumel ma haka ta faru gare shi an samu sarki a Katsina ma haka ta faru to waɗannan abubuwan sun yi su ne ba dan komai ba sai dan su kare addinin musulunci a kasashe irin Algeria da Mauritania ta kai musu kan samu alarammomi na musulunci mahaddata alqur'ani sai su haka rami rami mai zurfi sai su danna su ciki a tsaye sai abin na ramu akwai malamin mu Sheikh Hamad al-Ansari malami ne a Jami'ar Islamiyya babban malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi ya rasu yau kamar shekara 10 da ta wuce ko shekara 12 wannan malamin mun fuskanci wata irin mummunar kiyayya tattare da shi game da turawa domin kuna zaune da shi kalmar farko yakan tambaya kai kana jin turanci in kace sai ce a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai muka fuskanci wata irin bakar kiyayya da kyama da yake wa turanci ko faransanci ko kuma turawa wannan shine sai wani ya jeho mishi tambaya yace me yasa ba zai ki turawa ba me yasa kuma ba zai ki turanci ba yace yana yaro karami turawa suka kama uban shi a gaban shi suka saka shi a cikin rami sai da ya mutu yace to wani dalili ne zai sa shi ya so bature yace wanda sakamakon wannan kisan gilla da turawan Faransa suka yi uban shi, shi ya ja sauran almajiran uban suka kwaso su suka dawo da su Madina suka zauna. Dalilin hijirar su kenan. Jama'ar musulmi, a takaitan takaitawa, kun ji ainihin wato shimfiɗa ta dangane da ainihin wannan wa'azi. To me nake nufi da wannan maganar? Ita ce turawa sun kashe kuɗi masu yawa wajen siyan makamai da turo sojoji domin su yaƙi gwamnatoci na musulunci. Sun yi asarar rayuka masu ɗimbin yawa, sannan sun ɓata lokaci mai yawa kafin su kai ga cimma abin da suke son su cimma. Kuma daga ƙarshe sai suka gano abin da suke son su cimma bai tabbata ba. Ita ce maganar da nake muku ishara a jiya, domin wani daga cikinsu ya ce yana sanar da ‘yan uwan shi turawa da suke tsalle suna murna cewa sun hallaka musulunci a Afirka. Ya ce babu shakka tun daga Eritrea, wato can mafi nisa na ƙasar Habasha, har zuwa Najeriya musulunci ba mutuwa yayi ba, su ma yayi. Kuma wasu matasa suna nan suna yayyafa mushi ruwa. Ya ce kuma yana gaya wa turawa in suka sake suka bar matasan nan suka gama yayyafa wa musuluncin nan da ya suma ruwa, to ba za su sake doke musulunci ba balle su sare zai mutu. Dan haka su yi iyakar kokarin da za su yi su ga cewa musulunci matasan nan ba su bashi dama ya farfado ba. Dan haka ga aka tayar mu musulunci da musulmi da kisa a ƙasar Mauritania, da ƙasar Algeria, da ƙasar Libya, da ƙasar Najeriya, da makamantan ƙasashe ire-iren waɗannan. Jama'a daga cikin duk ƙasashen Afirka gaba ɗaya babu inda matasa ke da ƙarfi fa irin Najeriya. Ina gaya muku wannan wa'azin ba isa ya irin shi a ƙasar Libya ba. Yau a ƙasar Libya, da ɗan ƙasar Libya jama'a zai tafi ƙasar Makka ya aiki sai surkulla sai tsafi sai shirme abin da ya bari ake a ƙasar ke. Yanzu haka akwai matasa guda huɗu da muka haɗu da su a Makka yau shekara uku da ta wuce. Ko mako biyu da ya wuce sai da suka yi mini waya cewa suna so su zo su rinƙa yin karatu a nan Najeriya. Saboda suna mamaki a Najeriya za ka je wurin malami ya zauna ya karantar da kai, a Najeriya malami zai tara mutane ya karantar da su, a ƙasar Libya Gaddafi da yake zindiki na di ya hana wannan. Ishtirakiya kawai ake, gurguzo ake kawai, babu harka addini. To a ƙasar Libya wai ka tara mutane haka ka ce za ka karantar da mutane, wannan ba ta taso ba, ba ta yi ba. A ƙasar Algeria ko kowa ya san yau kamar shekara 15 da suka wuce babu abin da ake sai kashe maza da mata na matasa. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Jama'a kun ji wannan kenan. To yayin da waɗannan turawa suka ga cewa akwai wahala irin wancan yaki na gaba da gaba, sai suka bullo da wani yaki wanda suka kiraye shi da al-ghazul fikri, yaƙar tunanin mutane. Me yake nufi da irin wannan yakin? Shine a canza tunaninka, a lalata ka, yadda sai ka waye gari ka lalace lalacewar da take kai kanka baka san muhimmancin kanka ba. To idan kai haka ka hutashe su daga su zo su yi asara harsashi, a yi bugin buga mai yiwuwa a kashe su kafin su kashe, a ɓata lokaci, a ɓata a zubar da jini da makamantan haka. Wannan irin hanya da suka bullo da ita ta al-ghazul fikri, sai suka ce to suna da makamai biyu da za su cimma nasara a kai. Ina fatan matasa ku natsu da kyau, kamata ya zama kuna da biro, kuna da jota, saboda waɗannan abubuwan za ku ji babu shakka har turawa sun yi nasara a mafi yawanci daga cikin abubuwan nan, kuma sun yi nasara da yawa akan matasa. Suka ce makami biyu za su yi amfani da shi. Makamin farko shine al-istishraq, shine westernization, a kawo wa mutane addini da al'adu da tunani da komai irin na yammacin duniya, a raba ku da tunani da addini da komai irin naku na al'adunku da kuma na musulunci. Makami na farko kenan. Makami na biyu at-tabshir wa tawsir, shine amfani da Christian missionaries, amfani da kristoci ɗan mission wajen canza tunanin musulmi. Musulmi ya waye gari ya zama kirista, in ka taɓa ya sai ce no I have changed my faith, in ka ce mai ya yarda sai ce no it's a change of faith. ba wai ridda bace, it's not a deviation, ba karkacewa bace, canji ne kawai yayi. Waɗannan makamai guda biyu ga yadda suka ce za su bi wajen cimma nasara ainihin a kansu. Abin da ya shafi mayar da mutane tunaninsu irin tunanin yammacin duniya, suka ce za su yi amfani ne da hanyoyi na ilimi, za su yi amfani da littattafai, da mujallu, da makarantu, da tarurrukan ƙarawa juna ilimi, wato seminars, workshops, paper presentations and the rest of it. Za su yi amfani da ire-iren waɗannan abubuwa domin su ga sun canza tunanin mutane. Ina fatar an gane. Dangane da hanyar da za su bi su mai da mutane kuma kiristoci ɗan mishan, suka ce za su yi amfani da hidima da za a rinka yi wa mutane. A je a samu mutanen ƙauye a ba su takin zamani, a samu mutanen ƙauye a kai musu likitocin ido, a samu mutanen ƙauye a je a yi musu asibiti. Yau fiye da shekaru 40 da ta wuce, turawan mishan suka yi asibiti a garin Gwarzo ta jihar Kano. Fiye da shekaru 50 da suka wuce, a ƙasar Adamawa a Yola, turawan mishan suka ainihin yi asibiti na mishan. Amma asibitin mishan na Yola da asibitin mishan na Gwarzo har zuwa yau tarihi ya yi rekodin cewa Bahaushe kwaya ɗaya rak suka samu a Gwarzo, ya zama Kirista, amma har yau ba a rufe asibitin ba. Bafulatani kwaya ɗaya suka samu a ƙasar Adamawa, ya zama Kirista, amma har yau ba su rufe wannan asibitin ba. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u. Allah yace ba za su gushe ba, za su yi ta yakar ku har sai sun raba ku da addinin ku matukar iyawarsu. Amma sai Allah yace wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wanda dai ya sake yarda ya bar addinin shi daga cikin ku musulmi, ya zama Kirista ko ya bi wani addini daban, to babu shakka har ya mutu yana kafiri, to aikin shi dai baki ɗaya duniya da lahira ya ɓaci, kuma ƙarshen ta shine wuta. Jama'a, wannan hanya ta farko, hanyar taimakawa mutane da takin zamani, hanyar taimakawa mutane da asibitoci, taimakawa mutane da kawo musu likitocin shanu da likitocin dabbobi, taimakawa talakawa da kawo musu abinci, taimakawa marayu da gina gidajen marayu, nursing home da makamantansu, da al'amuran da suke da alaka da gina makarantu na primary da na secondary, duk waɗannan suka ce za su yi amfani da su ne wajen cimma wannan makami na biyu na at-tabshir ko kuwa at-tansir, wato mayar da musulmi su zama kiristoci. To kokarin tabbatar da waɗannan hanyoyi nasu, sai suka ce ga hanyoyin da za su yi amfani da su guda bakwai zuwa ainihin guda takwas. Jama'a, sai ku tsaya ku saurare su ɗaya bayan ɗaya, sannan zan zo in yi sharhin su insha Allah. Hanya ta farko suka ce za su yi amfani da at-ta'lim, karantarwa. Za su yi amfani da karantarwa wajen canza mutane su zama tunaninsu irin tunanin turawan yamma. Hanya ta biyu suka ce za su yi amfani da wasa'ilul i'lam, mass media, gidajen radio, talabijin, jaridu, internet, satellite da makamantansu. Hanya ta uku suka ce za su yi amfani da almar'a, mace za a yi amfani da ita as a vehicle to convey the message. Za su yi amfani da mace ta zama musu hanyar da za su isar da saƙonnin canza mutane su mai da su kiristoci, ko kuma su mai da su tunaninsu irin tunanin baturen yamma. Me tunanin baturen yamma? Baturen yamma cikin lokacin shi kashi 100, kashi 95 tunanin zina ne, tunanin sharri ne. To suka ce za su yi amfani da mace, sannan suka ce za su kawo alƙauniyya a matsayin abu na hudu, wato za su kawo ƙabilanci a tsakanin mutane. Sai a ce ƙungiyar zage-zage, ƙungiyar Kanawa, ƙungiyar Sakkwatawa, ƙungiyar kaza. Bayan Allah yana cewa wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida, wannan al'umma ɗaya ce, wa ana rabbukum, ni kuma ubangijinku guda ɗaya ne, fa'abuduni, ku bauta mini. Sai a koma sai zama ƙungiyar zage-zage mazauna Sokoto, kungiyar ka tsina mazauna Abuja, kungiyar kaza mazauna kaza, sai zama an rarraba ku, amma rarrabawar ta kaumiyya, ta kabilanci. Sannan suka ce za su yi amfani da al-khidmatul insaniya, gudunmawa da dauki da agaji da suke wa mutane. Sannan na shida suka ce za su yi amfani da ba'ful muslimina, raunin musulmi. Akwai musulmin da suke saboda rauni sai a je a saka musu addinin kristanci, ma ba su sani ba. Wannan ya faru a kasar Bauchi jama'a. Ina fatan kun ga wannan documentation, yadda muka kai wani tsohon Reverend Father Abuja, wanda asali sai da kristocin Najeriya suka dauke suka kai shi har kasar Iraq, yaje iya larabci, gangariyar larabci. In ya dawo sai yayi nadi, ya rike carbi, amma carbin in ka duba wurin da ku kuke sa lada ne, su cross suke sawa. Sai ya riko Bible na larabci dam, sai je ce malami ne shi, ya zo tafsiri. Saboda raunin imani da jahilai ke da shi a ƙauye, da raunin sanin addini, sai a waye gari ya rinka mai da su kristoci da sunan cewa wai ya nemi su tafsirin alqur'ani ne, har da majamaki. Lokacin da muka samu labarin ya musulunta, kristocin Khan daga Bauchi suna harin su kashe shi, shi ne muka ɗauke shi muka je da shi Abuja, muka je da shi wani wuri muka zauna da shi, muka yi aikin ainihin wato tattara waɗannan bayanai kamar awa shida a video tape. To naga dai awa uku daga ciki wato kaset ɗin farko na bidiyon ya yaɗu, amma hakikanin al'amari jama'a ne na zo da kasusuwan nan anguwan na zauna ne editing ɗin su, yau kamar shekara takwas da ta wuce. Hirar ta awa shida ce, ya bayyana duk irin abubuwan da suke yi jama'a, da irin makircin da suke kullawa addinin musulunci, da irin makircin da suke kullawa ainihin musulmi. Wannan suna amfani da rauni ne na wasu musulmi, don haka masu zuwa ƙauyuka wa'azin maguzawa, wa'azin ku ya ɗauki wani sabon salo, banda wa'azin maguzawa ku rinka zuwa wa'azi ga musulmin ƙauye, waɗanda zaka je ka samu limamin ƙauye ko iqama bai iya ba, limamin ƙauye bai iya tahiya ba, limamin ƙauye ka same shi babu abin da ya iya na karatun alqur'ani daidai. Suna buƙatar ku je ku bi hanyoyin hikima ku karantar da su addini. Sannan hanya ta bakwai da suka ce za su yi amfani da ita, ita ce al'aulama. Al'aulama ita ce globalization, wai cewa yau duniya a waye gari duk a zama abu ɗaya, duniya a zama addini ɗaya ake bi, abinci iri ɗaya ake ci, sutura iri ɗaya ake sawa, yare iri ɗaya ake yi, sun kama hanyar haka. Yanzu ku dubi matasa da yawa nan kansu ba hula, shi ne yana daga cikin aulamar da ta shafe ku. Ba wanda ya zo ya ce maka cire hula, ko akwai wanda ya ce maka kaka sa hula? Ba wanda ya ce maka, ba ɗan sanda, ba soja, ba gwamnatin da ta ce kaka sa hula. Amma a hankali ne an yi tarbiyar ka, baka sani ba, har kawai gari kai da kanka ba ka sa hula. Sai da haka matasan musulmi ku rinka sa hula ko rawani. Hula ko rawani sha'ira ce min sha'airul Islam, it is our logo, alaman mu ce, kirarin mu ne, darajar mu ce. Duk duniya babu mai sa hula sai musulmi. Ba Yahude saboda ya saba wa musulmi sai wata hula ta shegantaka, ƴar kokuwa ce sai sa ta can a ƙarshen ƙeya, wai dai shi ya nuna shi fa ba irin waɗancan bane, shi ba Kirista bane da bai sa hula, shi kuma ba musulmi bane mai sa hula, shi tashi ta shegantaka ce. Wannan aulama jama'a zan yi bayani a kanta, amma abin da take nufi shine a waye gari a maida al'adun mutane gaba ɗaya su zama iri ɗaya. Yanzu ku duba, idan aka ce ana ƙwalla jama'a daidai lokacin sallar Juma'a na rantse da Allah, duk duniya har Ka'aba sai ta rame game da mutane. Da za a sa lokacin wata shahararriyar ƙwallo, lokacin hawa Arafa, wallahi wani ba zai hawa Arafa ba. Mutum nawa ne suke fasa zuwa lokacin sallar jam'i yayi su ki zuwa saboda kada minti biyar ko minti goma na ƙwallo da suke kallo? Yana daga cikin aulama ɗin. Shesa waɗannan 'yan siyasa da waɗannan sarakuna, idan da adinai ne jama'a, waɗannan gidajen kallon video da aka buɗe jama'a, wallahi wajibi ne za su sa a rufe su. To amma da yake ana ɗiban kuɗi ana ba DPO, ana ɗiban kuɗi ana ba 'yan sanda, ana ɗiban kuɗi ana kaiwa ne, shikenan gashi nan abin suna ɓata tarbiyya. Kuma wai sai gobe wata matsala ta faru, sai a ce wai ta yaya haka ta faru? anna hadha qul huwa min indi anfusikum, ku kuka jawo wa kanku.
Ah, wai sai a ce wai an bude wai, amma dai wai duk yaron da yake kasa da shekara 16 kada a bar shi. Mutum ya dibi kudi ya ba BPO, ya dibi kudi ya kama gida ya bude ya sai mai ya zuba generator yayi kaza yayi kaza, karshe ya zan ya bude wai dan shekara 13 ya zo da kudi, mala'ika ne shi ya ce ba zai karba ba?
Yaudara ce jama'a.
To, waɗannan abubuwan guda bakwai da na lissafo su ne abubuwan da suka ce za su yi amfani da su su fata-fata da matasa ta hanyar su. Ta iya yiwuwa ka ce shin ko muna buƙatar a yi mana bayani dangane da haɗari da sharrori da maƙiyanmu suke ainihin wato tinkaranmu da shi? Sai mu ce eh, Qur'ani yana cike da irin waɗannan. Karanta suratul Baqara, karanta suratu Ali Imran, karanta Ma'ida, karanta suratul Nisa. Allah ya bayyana makircin Yahudu da Nasara. Wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajha an-nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Makirci iri-iri sun yi wa musulunci, kuma Allah ya zo ya tattauna asirin su. Sai su tattara mutane da hantsi, manya-manyan mutane a cikin Yahudanci, sai su ce ku je ku musulunta. Idan kuka musulunta zuwa la'asar, sai ku ce kun yarda. To wace fa'ida ce ga haka? Fa'idar ita ce masu rauni daga cikin Yahudawa da ke sha'awar su musulunta sai su ga cewa ga manyan malamai ma sun shiga sun fita sun kasa. Masu rauni daga cikin musulmi waɗanda suke mu'allafatu qulubuhum, ake kamar tattashin zuciyarsu, sai su ga to ga wasu manya fa sun shigo addinin nan sun fita, anya mu ma ko ba za mu fita ba. Shine Allah ya ce wasu ɓangare daga cikin ahlul kitabi Yahudu da Nasara sukan ce wa jama'ar su ku shiga addinin musulunci da hantsi, ƙarshe da yammaci sakaliya sai ku fita. Me yasa? Saboda waɗancan da suke cikin addinin su ma su dawo su bar addinin. Wannan makirci ne ko ba makirci ba? Makirci ne. Allah ya bayyana shi ko bai bayyana ba? Ya bayyana. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u. Muminai, in annabi na biya musu karatu sai su ce ra'ina, a dan saurare mu, mu dan fahimta kar karatu yayi yawa. Yahudawa sai suka gane wannan kalma ra'ina, idan aka dauke ta aka koma da ita cikin harshen su na Yahudanci, ta zama zagi, ta zama banza kenan. Sai su zo sadda sahabbai ke cewa annabi ra'ina, a dan saurara mu fahimta. Yahudawa ma sai su rinka cewa ra'ina, wai suna cewa manzon Allah kaza, suna zagin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a kun fahimci wannan? Ko san akwai kalmar da a wani yare tana daukan wata ma'ana kyakkyawa, in ta koma wani yaran fa sai ta zama zagi. Yanzu kalmar guntu a Sokoto sai ka dubi ga jiran mutum ka ce kai guntun ga, kai guntun ga, sai zo a zazzau da Kano da Katsina ka ce mutum guntu, to yana juyowa marin ka zai don ma'anar guntu barawo. Amma a Sokoto sai ka ji ba almajiri ya ga gajeren mutum na wucewa sai ya ce guntun ga taho ka bakka ni sadaka albarkashe. Na ba ta an gane? Ya kamata ku gane ashe wannan makircin da Yahudu suka zo da shi sun zo da shi ne dan me? Dan su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To nan da nan sai Allah ya ce ya ku mu'mini daga yau ku saki amfani da kalmar ra'ina, ku rinka cewa unzurna, adakata adakata mu fahimta. Daga yau kenan in aka gano mai cewa ra'ina an san ba Yahude ne. Wannan makirci ne ko ba makirci ba? Makirci ne. Daga cikin makircin sun annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya yana da wani wa'azi da zai wa musulmi, sai su marmaza sai su turo baki sai su zo gida wurin shi sai su sun zo tambaya, sai mutum uku sai su zauna da annabi har lokacin wa'azin ya wuce bai fito ba. Duk makirci ne. Daga cikin makircin su ana zuwa ana cikin karatu sai su ya manzo Allah muna son mu dan gana da kai daƙiƙa minti guda, sai su dauke manzo Allah sai a fita. Sai sahabbai har su yi bacci can suna shagaltar da manzo Allah da tambayoyi, wai sun zo tambaya ne nan ku so suke kar dai a samu ayi karatun ka ayi wa'azin. Wannan makirci ne ko ba makirci ba? Makirci ne. Dan haka Allah ya maganin wannan makircin da muƙabalantar halin da Yahude. Ba Yahude marowaci ne mai bakaruwa tsiya ko zumbuli, bai kai ba Yahude ruwa ba. Sai Allah ya ce to daga yau ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula
faqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa, daga duk wanda yazo zai ga manzon Allah to ya bada sadaka. To ba Yahuda kuma ya bada kwabo a sai suka watsi suka ce a to abuntin da ya zama commercial kuma ba za su zo ba. Yahudu ka ji fa za su cimma manufarsu amma su bada kudi a to ba za su yi ba. Ko zumbul kakan marwata haka ba haushe yace ko, to bai kai ba Yahude ba. To wannan irin dabi'u nasu Allah ya rinka tona asirin su ko bai tona ba. To jama'a shi yasa muka tara ku yau dan mu bayyana muku, ya ku matasa Yahudawa da Kristoci makiyan ku ne, kuma kullun abin da suke ya za su yi su farauce ku. A cikin hadisi kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna Hudhaifa yace kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi, sahabbai suna tambayar manzon Allah kullun game da alkhairi. Wa kuntu as'aluhu anil sharri, ni ku kullun nazo zan yi tambaya sai in yi tambaya game da wani mugun abu, game da sharri. Sai yace makhafata an yudrikani, saboda tsoron kada sharri ya same ni. Ashe yana da kyau a rinka tara matasa wuri-wuri ana fadakar da su jama'a game da makirci da sharrorin da makiyan mu suke nufi a kansu, wanda manufar ita ce su rusa su don su kuma su zo su rusa mana al'umma. Don haka ina kira zuwa ga al'ummar musulmi da ke saurare na, da waɗanda za su saurare ni ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, don Allah jeran giyar waɗannan kasusuwa a bi a rinka saka su bayan sallolin asuba a garuruka da anguwannin musulmi, saboda musulmi ya tashi bacci rangada ɗaukafin wata hayaniya ta shige shi, ya ji wannan saƙo ya shige shi dangane da in shi matashi ne to ga halin da baƙiya ke mai, idan shi uban matashi ne ko wan matashi ne to ya san ga irin wannan, idan kuma shi ne tasowa ne bai kai a ce matashi ba to ya san cewa kafin ya fara tashi to ga makiyan shi sun kwana a tsaye suna nufin da ya fara tashi su buge shi. To da haka don Allah a yada waɗannan kasusuwa ko ina daga cikin garurukan musulmi, a fadakar da al'umma ba don ko ba saboda ruguza matasa to ruguza mu ne. Mawaki dai yace alimtu sharra la li sharri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhair yaqa' fihi, domin wanda yace ina koyan sharri ne ba don in yi sharri ba, sai dan me, sai dan in kauce mishi. Yanzu ka shiga jami'ar Ahmadu Bello nan zaka ga professor guda sai ce professor ne of criminology, professor ne amma akan laifi, duk wani laifi da zinubi shi kuma akan shi ya digiri har guda uku har ya zama professor. To ina amfanin professor akan laifi? Yayi ne dan ya iya laifi a addan ya sanya za a bullowa masu laifi. A tsarin aikin dan sanda in ana so a dauki dan sanda a bisa cancanta, to ana so dan sanda ya samu ilimi akan psychology. Me yasa? Saboda ya gane dabi'u da halaye na dan adam. Ba dan ko ba saboda me? Dan sanda zai rikici da liman, dan sanda zai rikici da pasto, dan sanda zai rikici da dan kwaya, zai rikici da direban tanka, zai rikici da dan acaba, zai rikici da mata aure, zai rikici da karuwa. Haka ne ko ba haka ba? To ashe dan sanda yana bukatar psychology, human psychology. Ya gane yaya dan adam yake, ya dabi'un dan adam yake. Baka ganin ga wasu ƴan sanda nan wasu iri su kuma ƴan sanda ne na kwaya. Ƴan sanda ne na kwaya. Galibin aka tashi diban su wasu tubabbin ƴan kwaya ne ake diba. Dan haka da sun je suka tsaye da mota a hanyar Kaduna din nan sai kallaka sai sako sako. Tun kafin a faɗi laifin ka sai ga sun kashe mutun da mari, suke fito da abin da ke aljihunka. Sai ka ce wahayi akai musu? A'a, tubabbu ne tawwabu ne su sun da sun ga irin su sun gane. Ina fata an gane, saboda ya zo cikin hadisin Bukhari annabi ya ce al-arwahu junudun mujannada. Da kaga irin ka kana iya ganewa, ya sha kwaya, ya sha kwaya, ya ta bugu, ya yi marisa, sai ya tuba, sai ka ce abu a dauke shi NDLEA, duk faratan shi sun bushe, lefan shi ya dafe, ba inda yake da annuri a jikin shi. To da ya ga irin shi sai ce sako. Wani lokaci wallahi wani lokaci za su baka mamaki. Sai ka ji ya ce farke kalmasar wandonka, kalmasar wando, sai ka ji ya ce farke, yana farke sai ga kwaya ta zubo sai koda mai mari. Duk ya san inda suke ajewa, every loop and corners duk sun sani. Ina fata an gane. ashe kenan kun ga yana da kyau dan sanda ya gane halaye na masharranta da masu laifi me yasa dan yayi laifi a addan ya sanya zai iya sarrafa su in ya samu kanshi a halin mu'amala da su dan haka jama'a abu na farko da zamu fara bayani dangane da sharrin da makiyan mu suke so su yi amfani da matasan mu su rugurguza mu shine hanyar ta'alim hanyar karantawa makiyan mu sun san cewa ilimi yana da daraja a wurin mu kuma koyon karatu da koyar da shi yana da daraja a wurin mu ba dan kowa ba saboda irin yadda makiyan mu suka yi nazarin tarihin mu suka ga yadda musulunci ya haɓaka jama'a 80% of the world scientists musulmi ne kashi 80% na malaman kimiya na duniya musulmi ne yayin da turawa suka je suka samu wannan ilimin a makare daga baya sai da musulmi suka shekara 500 suna dealing da formula na physics the mathematics the sauran sciences sannan bature ya san akwai wani ilimi a duniya da ake kira science bayan manyan malamai irin su Ghazali irin su Faryabi irin su Ibn Sina sun zo sun yi rubutu akai amma da Bature yazo yayi wannan karatun saboda hasada da kiyayya wai ma kada ya rinka references da sunayen sa yace Ghazali yace kaza Farghani yace kaza Ibn Sina yace kaza Razi yace kaza sai ya biya lalata musu sunaye yanzu kamar imamin Razi in kana karatun physics sai ka ji ana cewa Razes sai ka ji an ce this formula is been defined by Razes why Razes shine fa al-Imam Fakhruddin Razi mai littafin at-tafsir al-kabir tafsirin shi mujalladi 15 ne malamin musulunci ne amma malamin kimiya ne to da suka ga sun ci amfanin shi to kar su bar sunan shi a ce Muhammad Fakhruddin Razi ya ce kaza sai suka sani hasadan musulunci sai suka canza sunan Ibn Sina sai suka ce Averroes yanzu dan Allah in kana karatu akan medicine kaji an ce Averroes baka yi tunanin Averroes musulmi ne ko Avicenna amma Ibn Sina haka suka bi suka lalata komai da ya shafe mu jama'a to yayin da suka gano wannan ilimi yana da daraja koyon karatu da koyar da shi yana da muhimmanci a wurin mu sai suka ce to a bullo mana ta karatu dama idan makiyin ka ya gane weak point dinka abin da kake saduda a gaban shi sai ya ce bari ya amfani da wannan abin ta hanyar ka ko to da aka gane in aka ce ilimi to musulmi na kwadayin ilimi musulmi na son ilimi sai suka ce to ga hanyoyin da za su bi suka ce na farko sun yi nazari jami'o'in da aka kafa a kasashen musulmi sun gaza daga yi musu aikin da suke so misali jami'ar Ahmadu Bello nan a 1976 zuwa 78 aka turo wata kyakkyawar baturiya Palleliya ta iya ta kware ta goge ga ta da kyau da sura sai ta je ta sawo riga shara-shara ta zo tana karantar da dalibai a ABU ta juya baya tana kada jiki tana rubutu hankalinsu na tashi sai ta dubi dalibi musulmi mafi kokari sai ta ce in an yi assignment a bashi ya kawo mata sai zo ya same ta sabda zai zo ya same ta a gida ita kadai ce ta hada girki kyakkyawa sai je ya same ta kuma ta sa wata irin musisi wanda wannan musisin kaman ma ba ta a jikinta tsirarar ta fito karara sai ta zo ta zauna ta nemi shi maraba ta niko mai hannu su gaisa sai ji gaba ɗaya imanin shi ya tafi ta hada mishi haddaddan girki dama ga student da yunwa duk inda ka samu student a yunwa yake da student da almajiri duk matsayin su ɗaya sai dai wannan yana wanki ne wannan baya wanki ko amma duk matsayin su ɗaya saboda haka ya ci abinci lafiyayye sai kawai sai ta tafi sai ta kwanta a ɗaki sai ta kwala mai kira yana shigowa sai ganta daga ita sai gajeren wando ta buɗe cinyoyi da nono shar-shar sai ta ce mishi zauna mana relax what can I offer you da kake son kawo maka tashi ka dauko da kanka sai kana jin kunya sai ta tashi sai ta kama hannunka daga haka ba zai fita ba sai yayi zina da ita yayin da ta koyar da shi wannan zina ta koyar da ƴan matan musulmi kuma irin wannan shigar tata sai ta dage sai ta koma kasar su wannan yaron sai ya dawo yana neman irin wannan ƴan matan dama abinda ta zo yi kenan ba karantar da physics ko engineering ba. An yi wannan a ABU. A jami'ar Bayero daga 1982 zuwa 1984 aka samu wani Professor Brown. Professor Brown din da aka same shi kuma ya zo ne don ya kawo aqidar babu Allah babu addini. Ni da shi yake gaya mini yau shekara biyu da ta wuce. Shine cewa addini an kawo shi ne kawai don a dankwafe talakawa daga zaluncin da suke, a ce ku haƙura duk zaluncin da aka yi muku, akwai wata wurin suna lahira za a biya ku. Don haka su Professor Brown aikinsu shine su zo su kawo wa 'ya'yan musulmi da suka tafi jami'ar Bayero, za su karanta political science, za su karanta sociology, za su karanta mass communication, za su karanta kaza, a tayar da su akan tunanin babu Allah. Sai suka dawo suka yi nazarin cewa to duk da irin waɗannan Yahudawa da suke turowa cikin jami'o'in ƙasashen musulmi, amma jami'o'in sun gaza. Domin me? Islam only da aka yi a Najeriya 1978 ko 79 daga ina ya taso, daga jami'ar Bayero aka zo aka haɗu a ABU aka yi aka cika zariyan nan aka kewaya duk kotuna, aka kori alƙalan gargajiya, aka yaga constitution, aka ɗauko Qur'ani aka sa, aka bi aka rubuce zariya Islam only. Yau shekara 30 aka yi haka. Shin jami'o'in da suke fitar da ɗalibai irin waɗannan za a yi sa ranke na nan gaba waɗannan ɗaliban za su ɓata? Ba za a sa rai ba, don haka sai suka ce waɗannan jami'o'i sun gaza. To a zo a buɗe wasu irin sabbin jami'o'i da wani sabon salo. Shine sai a buɗe jami'a sai a ce Abti American University, American University Beirut, Cairo American University Egypt. Ma'ana jami'a ce ɗan ƙasar ku ko ƴan ƙasar ku za su je su haɗa kai da Turawa, sai a zo a buɗe jami'a. Zaka zo ka buɗe jami'a sai a ce to ita wannan jami'ar ɗan ƙasa ne ya gayyato a zo a buɗe ta, amma fa Turawa ne ke gudanar da komai nata. Irinta ta farko da aka yi a nan arewa ita ce wadda aka yi a Yola. Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya haɗa kai da Turawa ta hanyar wata mata tashi da ta ce wai ta musulunta Jennifer, ta zama Jamila, girman America ce, ƴar ƙabila Ikwere daga River State, ta ce ta musulunta kaza 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 kaza, shikenan ta je ta gayyato Turawa, aka zo aka haɗa, sai aka ce an yi Abti American University. Wannan jami'ar yanzu da nake magana din nan Professor Brown yana karantarwa a cikin ta, wancan Professor Brown da nace muku na jami'ar Bayero. Da ya 2006, yau shekara biyu da ta wuce, ɗaliban musulmi da ke jami'ar sai suka aiko mini da gayyata in zo in yi musu wa'azi irin wannan lokacin farko-farkon watan azumi. Je na tara su ne musu wa'azi, sun ba ni topic akan zan yi musu wa'azi ne akan azumi. Amma da na je sai suka kira ni gefe guda suka ce malaman su Turawa sun ce suna so su zo su zauna su ji lecture, ko zai yiwu a basu? Sai na ce za a basu, ai musulunci ya yana inviting kowa ya zo ya ji. Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, idan wani daga cikin arna yace maka yau na ji kuna da wa'azi, zan zo wurinka dan Allah in shiga alfarmaka ka kai ni in ji wa'azi, ko da a masallaci ne zaka dauke shi ka je ka kai shi ji wa'azi, sai dai masallacin Makka ne ko na Madina, amma ko ina ne zaka iya dauka shi je ji wa'azi, kuma in ya gama jin wa'azi a kai shi har gidan shi ya zama cikin aminci, dan kai ce ya zo ya ji wa'azi, an sace mishi mashin, ya zo ya ji wa'azi, an yi mishi kaza, a'a a kai shi har inda yake da aminci da kwanciyar hankali. Dan haka nace musu su shigo, suka shigo da president da wane ne na makarantar suka zo. To da na ga ga manyan arna Turawa sun kewaye mu, sai na canza lacciyatawa, sai na ce to lacciyar ina so zan yi ta ne akan rukunan musulunci. Dan haka na tsaya ne sharhi akan arkanul Islam sosai, sai na bada muhimmanci akan kalimatai shahada. To da na gama shine har shi wani daga cikin professors din sai yace lacciyar nan ta burge shi, kuma yana roƙo na ko zai yi in bashi copy, sai na ce ga ta nan na bashi. Kuma na faɗa musu ga website inda muke tattara duk abin da ya shafi musulunci da turanci, na ce su duba sultan.org. To a nan ne shi Professor Brown sai ya miƙe yake cewa to ya yaba da wannan lacciyatawa, sai dai kuma kaito shi ya zo nan Najeriya ne da wani saƙo saɓanin irin nawa. sai na ce wani irin sako ya ce su suna ganin nacoci game da cewa addinin musulunci shi ne gaskiya ko addinin kirista shi ne gaskiya ya ce waɗannan nacoci duk shirme ne kuma su suke jan fitina a duniya yanzu ana son ne amma yadda mutane su manta da bambancin addini kawai su ɗauka cewa dukkansu gaba ɗaya ɗaya ne sai na ce musu to da ya gama don muna tattaunawa ne ta ilimi ba irin kayaniya ce da ya gama ya bani dama in yi magana sai na ce to gaskiya ne wannan sakon da yake ɗauke da shi shine kuma asalin kafirci wanda Allah ya turo annabawa don ya rusa shi don haka ni kuma nazo nan don in rusa irin wannan sakon nashi to sai muka yi establishing cordial relationship ya bugo mini waya bugo mishi waya yi mini email in ne mishi muna tattaunawa to har Allah ya taimake ni na gamsar da shi ya fara login onto that site yana duba wannan sultan.org to sai fa yazo ya fara samun abubuwa kuma yana gamsuwa to ran nan dai har ya fara cewa yana bukatar ko za mu hadu nace mishi ba na yi yanzu ina zariya yace zariyan nan ina ce nace tafiyar wajen awa 10 ne tsakanin ni da kai to ala ayi halin dai har yanzu akwai correspondence tsakanin mu wato ya rubuto mini rubuto mishi ina fatar Allah ya sa wata ran Professor Brown zai musulunta ba dan ko ba domin duk wata ƙarya dama su ne suka yi ta ba wai sun karanta ba dama su ne makaryatan to yanzu muna ta kokarin ne ta karanta abubuwan gaskiya ne game da musulunci to yanzu abin da muke cewa idan waɗannan jami'o'in da Atiku Abubakar ya kawo Najeriya waɗannan jami'o'in sharri ne wanda aka yi nufin a tarbiyyanci ƴaƴan musulmi a ciki dan haka a cikin naccata duk da na gama nace kuma ina kira zuwa ga hukumar wannan makaranta don ta hana a yi masallaci bayan sallar jam'i duk wani mazhar daga cikin mazahir diniya babu kuma ƴaƴan musulmi sun suka fi yawa kuma abin takeici ƴaƴan musulmin da suke ƴaƴan ƴan siyasa da ƴaƴan manyan mutane domin registration fee na shekara guda na makarantar naira miliyan 2 ne yau shekara 2 ma da ta wuce ba kuma a dola ake biya ba a naira ba in ka juya naira miliyan 2 na Najeriya shine zai baka kudin registration fee na shekara kaga sai ayan manya yayin da kai dan talaka 100,000 ma ya ishe ka ka gama jami'ar gaba daya shi kudin biyan shekara guda ma kaji kuma hatta abincin da suke ci jama'a ba ma ko nama ba sa ci na Najeriya ko shinkafa komai daga waje ake kawo to wannan hikimar kafa waɗannan irin jami'o'in ita ce dama a kafa jami'o'i da za a bada ilimi na musamman ƴaƴan masu mulki da ƴaƴan manya su je su yi waɗanda nan gaba su ake sa rai za su zama shugabannin jama'a to in ya zama ƴaƴan da aka ba su muguwar tarbiyya ta ilimi irin wannan sun waye gari sun zama shugabannin jama'a jama'a wani irin sharri kuke tunanin za a fada a wannan lokaci kun ga bata matasan da ake sa rai su zama malaman jami'o'i da ƴan siyasa da sarakuna dan duk wani sarki da yake ya komo a arewacin Najeriya zaka ga ko yana da dako yana da ƴa a cikin wannan jami'a ta Abti American University wato za a waye gari wata rana wani da za a ce mai martaba sarki kaza graduate ne daga wannan university kenan kuma an yi grooming din su an tarbiyance su akan tunanin babu addini sallah ba ta da muhimmanci wannan kun ga amfani ne da ni amfani ne da hanyar karantawa wajen juya mutane su dauki tunani irin nasu Allah ya kiyaye a shekarun baya mun yi fama da wasu makarantu jama'a wadanda ake kiran su missionary schools misali makarantar St. Teresa ga ta nan anan Aminu LEA wadda yanzu ta zama Aminu LEA da makarantar Mayanka duk waɗannan makarantu ne na missionaries makarantar Methodist da St. George's da wane ne duk waɗannan makarantu na missionaries ne lokacin a nan sabon garin zare su dan haka mafi yawancin waɗanda suka yi makarantu shekaru 30 zuwa baya duk sun yi makarantu ne a irin waɗannan makarantu na missionaries in gari ya waye in aka zo assembly fada zai biya shafa muku bakin gawayi a fuska sai a rufe ido ayi our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come give us this day our daily bread such amen we don't do this in our midst babu bukatar wannan a cikin rayuwar mu. Dan haka da aka zo aka yi revolution over these schools, aka yi introducing in Islamic system of opening the prayers. Ya'yan musulmi a karanta Fatiha, ayi salati, ayi addu'a. Su kuma wadancan din su je su rufe ido su faɗi bankin dankan su ce give us this day our daily bread. Haka ne ko ba haka ba? To makarantar Kufaina College, ko kun san cewa makarantar mission ce? Yara nawa ne da suka yi Kufaina College a shekarun baya suka waye gari an lalata musu imani? To biye irin waɗannan makarantu sun so su yi amfani da su ne wajen canza tunanin mutane da kuma ɗabi'un mutane. To a lokacin da suka ga an rufe waɗannan irin makarantu a nan, kafin irin waɗannan jami'o'i irin na Atiku su fara zuwa jama'a, shine suka kawo fikira a rinka tura ƴaƴa su tafi Ingila da Rasha suna karatu. Wannan shi ya haifar da shugaban ƙasar da muke da shi yanzu ya tafi ƙasar Rasha ya yi karatu. Da ya dawo sai dawo da aƙida ta ƴan ba addini. Akwai HOD ɗinmu Dr. Gabriel Ayuni Jos, ban san ko shi ne HOD har yanzu ba. Dr. Gabriel, me ya faru? Nyamuri ne ya tafi ya je PhD shi a can Russia, da ya dawo sai dawo kawai da tunanin babu Allah. Sai sa wani lokaci an yi rikici a Jos na musulmi da kiristoci, na buga mishi waya na san ji me yake faruwa. Yace irin mutanenku ne masu magana addini dinnan da kiristoci da sauransu suka fada suka kakkashe junansu. Yace I have been telling you people you are wasting your time. Shi Dr. Gabriel ban san ko ya zama professor ba yanzu, ba addinin Kirista ba addinin musulunci, duk ɗaya ne kawai. To lokacin da shugaban ƙasar nan na Najeriya na yanzu ya dawo ƙasar nan yana karantarwa a CAST, College of Art and Science ne ko wane ne, CAST dai ga tunan kusa da Bariya inda take Nuhu da Malli. A wannan lokacin jama'a kun sallah baya yi. Muna ji ana cewa Umaru Musa yar Abuwa, sai muna cewa irin maguzawan katsina ɗin nan ne. Saboda me? Daga jeran wando yake zuwa lecture da canvas da t-shirt da hana sallah, ya kawo bakin gilasu ya nada ya dora daidai lokacin sallah. Masallacin nan da ka gani na cikin foli yanzu na wajen gate, anan ake sallah daidai lokacin sallar, sai ya tafi inda library din yake yanzu, sai ya je zauna a lokacin Brahma gwara na yake sha, yana shan Brahma nan kuma ga daga ya rike ganye wiwi, ba abin da ya shafe shi da sallah. Saboda me? Saboda sun je sun yi karatu an lalata musu tunani. To duk irin wannan amfani ne da me? Amfani da karantarwa da neman ilimi da musulmi ke yi, sai a je a lalata musu tunani ko a lalata musu ɗabi'a. Dan haka don Allah ka karanta sharhin littafin Riyadus Salihin, sharhin hadisi na biyu a inda malam, ko sharhin hadisi na farko a inda malam Usaimin ya magana dangane da hijira, a nan ne ya kawo haramcin zuwa ƙasar kafirai don neman ilimi sai in ya zama da larura, wanda zan zo in wannan magana a yanzu insha Allah. Anan kafin mu tafi da nisa, jama'a kun ji hanya ta farko da suke so su yi amfani da ita wajen amfani da karantarwa a lalata matasa. Yanzu dan Allah jama'a, matashin da ya waye gari ya je ya yi masters ko ya yi PhD, ya dawo ƙasar shi da tunanin cewa babu Allah, yau shekara nawa? Wannan magana da nake yau shekara 30 ce fa. Sai waye gari yau shi ne shugaban ƙasar Najeriya? Idan ya ce bai damu da harkar addini ba, za ku yi mamaki? Dama shi ne manufar tasu, waɗannan matasan aka lalata su. Misali shekaru 30 in suka ƙaru a kan ɗan shekara 25, shekarar shi nawa? 55. To ya waye gari ya zama shi ne shugaban ƙasa wanda ya tashi da tunanin cewa addini bai da wata daraja, bai da wata ƙima? Akwai hadari ko babu hadari? Dan haka waɗannan matasan da kuke gani, jiya na yi wata magana na ce kuna rena su ne kuna ganin matasa ne, nan gaba su ne suwa, su ne limamai, nan gaba su ne suwa, su ne ladanai. A cikin su za a fitar da sarkin musulmi, a cikin su za a fitar da limamin Arafa, a cikin su za a fitar da wane da wane. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. idan aka lalata su nan gaba ana da lalatattun da tako ba a da su. Je ka kasan Misra ka tambaye su labari. A kasan Masar in aka zauna za a daura aure jama'a, zaka ga wani yanayi ne ba irin yanayin da ka saba gani namu ba. Dole ne aka ce za a daura aure, duk ɗan iska yan iska koma a gefe suke, ba sa bayyana ko. To a kasan Misra tun daga limamin halla da nan har kowa da kowa, masu karbe da masu bayar da auren, billahi mazin aka zauna za a daura aure sai kai mamakin cewa zaman caca za a yi. Don za a ga wasu gangariyan ƴan iskan dattawa ne masu kama da ujuku, kowa ya sa hulun shahana sallah, wannan yana shan tunkura, wannan yana abin nan. In aka ce to bismillah mana daura aure, sai a ce ai ga limamin can tunkurar shi ne bata kare ba, wai taba shi ce bata kare ba, yana dan karasa ne a gefe yana zuwa dan saurara, liman ba zai dan karasa taba shi tukuna, sannan ya zo ya daura aure. Ana zuwa sai ku ga haka rakon to Allah mutum da Allah mu dosa wallahi musallallahu alaihi wa sallam ya gama shan taba ka ji dan iska. To irin waɗannan dattawan irin su ake so a samar mana jama'a, domin a ƙasar Masar din ma an yi tarbiyyarsu ne suna ƙanana suka lalace. Ba za ka yi mamaki a ƙasar Masar ka ga limamin juma'a ya hau mimbarin juma'a da kod da nektai ba, kuma ya share gemin shi, kai ka ce Rabban Saba ne kuma shine limamin juma'a, kuma da ya hau ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. In ka daga kai sai ka ga tafkeken fasto ne kawai, sai ka ce daga ina karatun yake fitowa, ashe liman ne, sai ka ce to Allah ya kiyaye. Shi ne plan din nasu jama'a, abi a canza al'adunku. Yanzu kun ga sun canza mana al'adu, dan musulmi ya rinka yawo da shirt, dan musulmi ya shiga masallaci da shirt. To ana nan wata rana sai ka ga tambarin wani kafiri ne a jikin t-shirt din shi, sai ga ya wuce masallaci kuma kuna kallon wannan kafiri kuna kabbara. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yayin ruku'u ko yayin sujuda sai ga golan shi ya burtso, saboda wandan matsatse ne, kuma ita t-shirt din ta tsaya iya kwalon wandan ne. Haka ne ko ba haka ba? A cikin masallaci kuna kallon golan musulmi. Ko ba haka bane? Haka ne. Haka ne. Haka ne, kaga al'amari ya lalace. Na fata an gane. Duk wannan suna yi ne a hankali su canza muku tunani, su lalata ku. Don haka don Allah gobe a yi bikin kona shirt a garin nan. A tattara shirt da t-shirt duk a kona kafirai, kowa ya dinka riga irin ta sahabbai. Kowa ya gyara kanshi ya rawari ko kuma ya sa hula. A ganka da shiga irin ta musulmi. Jama'a sadda aka zo za a gina ganuwar Zaria. Don ku gane dattawan da suka zauna garin nan mutanen kirki ne. Wani dattijo da aka ce mishi to ai baba za a aiki ne, sai ka cire babbar riga da rawani da jamfa ya kamata, ya ce tsirara ba a yi aikin? Tsirara ba a yi aikin? Da malin din shi da 'yar ciki da wando da rawani yake ɗaukar kwangiri, da haka suka gina ganuwar. Amma yanzu sai ga mutum zai lebura. In za ku lebura ma ku rinka yin irin na sahabbai. Sahabbai suka sa dogon riga sai su ɗaura tsakiya. Sahabbai ba sa sa shirt ko jamfa ma in za su yi aiki, doguwar za a sa sai a ɗaura tsakiya. Ba abin da za ka faɗi, sahabbai ba su faɗi ba, sai kai ne za ka faɗi. Kai kaɗai ne taɓo yake ƙi. Ina fata an gane. Abu na biyu jama'a shi ne hisaru ta'alimi shar'i maddiyan wa ma'anawiyan. Takurawa karantar da addinin musulmi.